This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murar Amurka wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. A jihuhuren Nijar ana jama'a gidajen rediyon amfani ne da sarauniya da fara'a da numar da dalol da niya a birnin Kwani sai a duniyar gizo a voahausa.com da sashen Hausa.com. Tujewa mun ji daɗi da kuka samu damar cafko mitocin da namu a wannan maliki ne Aliyu Mustapha Sokoto da sahabu Imam Aliyu a nan Washington. Bayan shi sahabu ya kawo muku labaran duniya, Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin sannan mu tattauna ga labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Taliban ta fidda wani sako cikin sauti daga sabon shugabanta Mullah Akhtar Mansur da nufin tabbatarwa shugabannin ƙungiyar dattijai, malamai da kuma almajirai cewa jihadin da ƙungiyar ta sa a gaba zai dore har sai an shimfiɗa tsarin Islam a ƙasar Afghanistan. Mullah Mansur ya ce dukkan shawarwari za su dogara ne kan dokokin shari'a, walau harkar yaƙi ne ko kuma sulhu. Daga nan ya shawarci ƴan ƙungiyar su yi watsi da jita-jitar da ake yayatawa dangane da aikace-aikacen ƙungiyar. Sabon shugaban ya ce shugabannin ƙungiyar za su yi bakin ƙoƙarinsu na tabbatar da haɗin kai ta ko halin ƙaƙa. Ya ce marigayi Mullah Umar ya ba shi dukkan aikace-aikacen ƙungiyar tun yana da rai, saboda haka yana ci gaba ne da aiwatar da abin da ƙungiyar ta sa a gaba. Dagewar da shugaba Mansur ya yi kan tabbatar da haɗin kai tsakanin ƴan ƙungiyar ya tabbatar da rahotanni da suke nuna cewa naɗinsa ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin ƴan ƙungiyar mai tada ƙayar baya. A halin da ake ci kuma a Ingila, dangin tsohon shugaban Al-Qaida Osama bin Laden suna daga cikin mutane hudu da suka mutu jiya Juma'a sakamakon wani hadarin jirgin fasinja da aka shatarsa. Hadarin ko ya auku ne kusa da birnin London, kamar yadda jakadan Saudiya da ya ba da labari. Kafofin yada labarai na Birtaniya da kasar Saudiya duk sun ce uku daga cikin fasinjojin dangin marigayi Osama bin Laden ne, haka nan matukin jirgin shi ma ya mutu. Jakadan Saudiya a Ingila ya yi amfani da shafin Twitter na ofishin jakadancin ya mika ta'aziyya ga zuriyar bin Laden baki ɗaya, ba tare da ya fayyace ko su wane ne haɗarin ya ritsa da su ba. A wani lamari na daban kuma, tawagar masu bincike sun hallara a Faransa domin tantance fuka-fukin jirgi da aka gano ko wani ɓangare ne na jirgin ƙasar Malaysia da ya ɓace a bara, kuma tun lokacin ba a san inda jirgin ya shiga ba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Al-Qahira domin ya gudanar da shawarwari kan tsaro da ta'addanci a yankin gabas tsakiya, ciki har da barazanar da ƙungiyar ISIS take yi a yankin. A daren yau Asabar ne Kerry ya isa babban birnin Masar din a zangon farko da zai yada a ziyarar da za ta kai shi ƙasashe biyar a gabas tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya. Wakilin muryar Amurka da ke tafiya cikin ayarin Mr. Kerry ya ce babban jami'in diplomasiyar Amurkan ba shi da wani aiki a daren yau din nan, amma ana sa ran zai gana da takwaran aikinsa na Masar Sami Shukri a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. Batun tsaro shi ne jigo a duk ziyarar da Kerry zai yi, kamar yadda bayanai da jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurkan suka bayar. Musamman Amurka ta damu ainin kan tashe-tashen hankula da suke aukuwa a zirin Sinai na Masar, inda mayakan sakai waɗanda suke da alaka da ƙungiyar ISIS suka ɗauki alhakin kai jerin munanan hare-hare da aka kai a yankin a baya-bayan nan. Mataimakin shugaban ƙasar Yemen Khalid Baha yau Asabar ya zama babban jami'in gwamnatin ƙasar wacce take gudun hijira na farko da ya ziyarci ƙasar tun bayan da dakarun ƙasar suka kori 'yan tawayen ƙasar da ake kira Houthi waɗanda Iran take ɗaurewa gindi. An shirya Mr. Baha zai jagoranci taron ministocin ƙasar su bakwai a birnin Aden, kamar yadda bayanai da wani jami'in ƙasar ya baiwa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Mataimakin shugaban ƙasar ya tafi ƙasar ne daga Riyadh, babban birnin ƙasar Saudiya, inda gwamnatin ƙasar Yemen ɗin take gudun hijira tun bayan gudun hijirar da shugaban ƙasar Abdurabbu Mansur ya yi cikin watan Maret lokacin da ƴan tawayen Houthi suka doshi birnin na Aden. Mr. Baha, wadda har wa yau shi ne firaministan gwamnatin ƙasar da hukumomin ƙasa da ƙasa suka amince da ita, ya jagoranci wasu manyan jami'an ƙasar waɗanda aka azawa nauyin ganin sun maido da daidaito da ayyukan gwamnati a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita na tsawon watanni huɗu. Yemen, wacce ta tsiyace tana fama da yaƙi tsakanin ƴan tawayen Houthi da magoya bayan shugaba Hadi Mansur, waɗanda suke samun taimako daga jiragen yaƙin Saudiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yaƙe-yaƙen sun kashe mutane kusan 4,000, rabinsu duka fararen hula. Al'amarin ya jefa kashi 80 cikin 100 na al'ummar ƙasar su miliyan 21 cikin hali na buƙatar tallafi da kuma kariya. A halin da ake ci kuma iyaye da ɗan uwan jariri da ya ƙone a gobarar da ake zargi masu tsauraran ra'ayin Yahudawa suka cinna gida da suke ciki wuta, suna cikin wani mawuyacin hali yau Asabar a daidai lokacin da zanga-zanga kan harin ya shiga wuni na biyu. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu dai Amurka da wasu ƙasashe su 11 sun kammala shawarwari da nufin ƙulla yarjejeniyar cinikayya tsakaninsu, amma ba a cimma daidaito ba. A wani taro da manema labarai a daren jiya Juma'a, babban jami'in Amurka kan harkokin cinikayya kuma wakilinta a taron Michael Froman ya ce ƙasashen 12 da suka gudanar da shawarwarin sun samu muhimmin ci gaba, har suna da ƙwarin gwiwar cewa yanzu fiye da kowane lokaci an kusa cimma matsaya. An kwashi shekaru ana gudanar da shawarwari domin ƙulla yarjejeniyar cinikayya da ake kira TPP, har ana zaton an kusa kammala shawarwarin. A wannan mako, ministocin harkokin cinikayya na ƙasashe da suke cikin shirin sun hallara a Hawaii domin mirgina shirin gaba. Yarjejeniyar TPP, idan har aka ƙulla, za ta shafi kusan kashi 40 cikin 100 na tattalin arzikin duniya. Batutuwan suna da sarƙaƙiya ta fuskar siyasa da suka hada da ƙyale a yi jigilar ƙarin shinkafa zuwa kasuwannin Japan, ƙarin shigar da sukari zuwa Amurka, ƙara buɗe kasuwar albarkatun daga dabbobi kamar su madara a Canada, da kuma ƙara fara da izini da iko kan magunguna da ake tsammanin za su yi tasiri na tsawon shekaru 12. Yarjejeniyoyi da aka ƙulla kan cinikayya a baya sun fi mai da hankali ne wajen rage kuɗin fito da zammar sa kayayyaki su yi arha.
To, labaran duniya kuka ji daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Yanzu zan miƙa daga mashirin baki ɗayansu ga hannun Ibrahim Garba Kalmasi domin ya gabatar mana da shirinsu na mutattauna.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mutattauna. Ga shimfiɗar shirin daga Gogon naku, El Hikaya, kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa.
Shugaba Buhari ya gana da shugaba Paul Biya na Kamaru a ziyarar da ya kai Yaounde don ƙara haɗa kan makwabtan Najeriya kan yaƙi da Boko Haram. An naɗa manjo janar Iliya Abba ya jagoranci rundunar haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci da ke da helkwata a Injiminan Chadi. Sakataren APC mai Mala Buni ya musanta zargin PDP da ke cewa shugaban DSS Lawal Daura ɗan APC ne.
Magana in mai yinsa wawa ne, ai mai sauraron ba zai zama wawa ba. Babu tushe balle makama.
Bayan warware dambarwar shugabancin majalisar wakilai, inda Bajabiya Mila ya zama shugaban masu rinjaye, sanata Hamma da ke cikin masu marawa ga shugaban Dattawa Saraki ya yi watsi da zargin da ake yi musu na yi wa shugaba Buhari makarƙashiya.
Abin dariya ne ma a ce wani ɗan APC zai yi zagon ƙasa a jiran Muhammadu Buhari. Ko da ni kaɗai ne zan goyi bayan abin da Buhari yake so a wannan majalisa ɗin.
Yayin da jami'in labarun gwamna Shitima Isa Gusa ya ce gwamnan na nema malamai tsaro ne don isar da koyarwar Islama ga matasa su gujewa aukawa Boko Haram, Sheikh Zazzaki ya jagoranci taron ranar Kudus a Abuja, inda aka zayyana ƙiyayyar Yahudawa da Falastinawa da wariyar jinsi. Nasiru Adamali, kamerar Amurka daga Abuja, Nigeria. The Voice of
America. Haka, yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na kanan dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau, Captain Abdullahi Murabus zai ci gaba da bayani.
Idan ka duba yanzu kusan duka shugabannin wanda suke na sama ɗin, ba rayuwarsu kusan shekara 10 ko sama da haka a Abuja suke yin ta. Abuja kuma kowa ya sani gari ne wanda in ka je kai ma za ka ga akwai canji. Sabanin a ce ka koma Maiduguri ka zauna, ko kai inda da kake Kano yanzu, ko Bauchi, ko Jigawa, ko Katsina, ko Kaduna, kana zaune sai aka ce ka koma a banda Maiduguri kai aikinka, kai kanka ba za ka ji daɗi ba. Saboda haka, idan ku ba za ka ji daɗi ba, me ake tsammanin za ka yi? Shine za ka yi kokari abin nan da aka ce ka yi, maybe ana tsammanin dama dan assignment ne aka tura ka, wani dan aiki ne na lokaci aka tura ka, watakila da ka cimma burinka, ka gama abin da ya kamata ka yi, za ka dawo Kanonka ko Jigawa ko Katsina ko Sokoto don ka zauna cikin iyalanka da kuma inda ka saba da abubuwan da kake yi na rayuwarka. to sai nake kamar idan aka ce a koma can to lalle akwai hikima a cikin al'amarin kaloli da yawa na farko shine za su iya kokarin su ga abin ya kare sai amanta da duk abubuwan da ake amfana da shi idan aka prolong idan aka dauki tsawon lokaci ana yi duk sai amanta da wannan abubuwan saboda ga wani abu na cikas kuma ya shigo ciki amma idan aka ce misali mun yadda da shugaban kasa da wasu daga cikin mukarrabansa muna kuma musu kyakkyawan zaton cewar masu adalci ne kuma za su yi adalci kuma ba su da wani self interest da suke da shi akan wannan harka ta yaki da ake a Maiduguri ko kuma tarzoma da ake tarawa a Maiduguri to duk da hakan idan har aka ce an bar su a Abuja sun zauna ba abun mamaki bane idan aka ce an samu matsala haƙƙin ba abun mamaki bane saboda me saboda ai suna jin dadin su abinda suke samu a da bai canza ba kuma kullun idan aka dade ana abun nan ƙara samun karuwa ake na kuɗin shiga to amma idan aka kai su wancan wajen wanda waje ne na matsala kai kanka da kake wajen duk yadda kake ga tsaron da kake da shi a wajen kana cikin tashin hankali saboda ai shi bomb ba sai daga sai an ganka ake harba shi ba ana iya shelling a turo daga sama ta yi zai fada akan gidanka da kake ciki ta yi ka fita ne kana tafiya abin ya zo ya same ka saboda haka duk kokarin da zaka kaga cewa an kawo karshen wannan al'amari a cikin lokaci kankani lalle zaka yi shi to gaskiya ni ina ga wannan shine hikimar shugaban kasa na cewa duk command na armed forces su koma can Maiduguri wannan shine babbar hikima
to amma kuma ga bayanan da suke fitowa daga can su yankin Niger Delta kana ganin wannan din ba zai shafi matakan da gwamnati ya kamata ta dauka ba a can na murkushe shi wancan yunkurin
ai ba zai shafa ba hujjar shi ne ai ba yau ne yan Niger Delta suka fara rigimar su ba ai sun dade suna yi tun lokacin General Abacha har shi lokacin yar addu'a
tun baban gida ma
kusan za a ce to misali lokacin da ya yi tsanani sosai shine kusan lokacin General Abacha da shi lokacin yar addu'a kusan lokutan ne suka yi tsanani bayan haka kuma misali
captain mako biyu kungiyar kalakin bil'adama ta Amnesty International ta rubuta wani rahoto da ta wallafa ta fitar kuma a cewa ta yi bincike cewa an ci zarafin mutane da yawa a yankin arewa maso gabacin Najeriya waɗanda ba su ji ba kuma ba su gani ba kuma wannan abin da sanin wasu daga cikin hafsoshi ko manyan jami'an soja da suke aiki a wannan wuri don haka ma ta kawo shawarar lalle gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki matakin ladaktarwa akan waɗannan shugaban kasa ya baiwa rundunar sojojin Najeriya umarni cewa a bincika kuma sun kafa kwamiti har ma sun ce sun nemi Amnesty International ta ba su wakilci ma'ana ta ba su wakili a cikin wannan kwamiti don su yi aiki da shi tare amma ita ta ƙi ta ce ba aikin ta bane misali wai irin waɗannan abubuwan baka ganin cewa suna mayar da hannun agogo baya misali a ce manyan shugabanni za su dinga ba da umarni na ƙasa ga sojoji su yi aiki sannan kuma sun shiga an same su da hannu dumu-dumu a irin waɗannan abubuwan.
Magana ta gaskiya shine akwai rashin adalci akwai kuma son kai wato yanayi ne yanzu ya zo sabanin irin da can-can da iyayenmu ko kakanninmu suka yi aikinsu a wancan lokacin a gaskiya a cikin aikin soja. Ba maganar musulmi babu maganar kirista shine magana ta gaskiya babu maganar dan kudu ba maganar dan arewa wallahi wannan dai shine magana ta gaskiya amma a yanzu sai aka samu matsala wadda akwai wannan a cikin zukatan kusan dukanmu na ɗaya shi dan arewa yana ji shi dan arewa ne na ɗaya na biyu shi musulmi yana ji shi musulmi ne na sannan shi dan kudu yana ji shi dan kudu ne kuma yana kishin kudancinsa sannan shi kirista yana ji shi kirista ne kuma yana kishin kristancinsa wanda hakikanin gaskiya shawara da zan dan bayar anan shine ga jami'anmu da suka rage a cikin aikin ko suke ciki manyanmu da kanninmu da yaranmu da makamantansu to shine lalle sai an yi hakuri an koma irin wancan tarbiyya din ta da shine a dubi ƙasa kawai ya zama na rantsuwar da kai cewa za ka yi aiki tsakaninka da Allah ka yi shi akan kowaye idan kai musulmi ne musulmi ya yi laifi hukunta shi daidai da laifin da ya yi idan kai kirista ne kiristan ka yi laifi hukunta shi daidai da laifin da ya yi kuma ina ga shi ne adalci musamman dai ni a ɓangaren da na fito na musulmai wannan shi ne adalci kowaye ya yi laifi ka hukunta shi daidai da laifin da ya yi sannan maganar Niger Delta da ka ɗauko. Na ce maka ba yau suka fara ba da kace kamar tunda yanzu misali gaba ɗaya za a tattara a koma Maiduguri to wa zai kula da wancan bangaren ina zai shine kamar tambayar ta to wannan gaskiya ba zai kawo wata matsala ba shine na fara ba ku misalin cewa a da can wancan shekarun baya an yi wannan abubuwan duka kuma ba a taba tunanin cewa a dauka a maida headquarter ta soja fotakor ko ri ko ina ne sauran jahohin ba ba a taba yi ba kuma haka aka yi tackling aka zauna lafiya wanda sai a yanzu ne tunda kace misali yanzu za su dawo da rigimar su haka it means abun nufi shine a dadin sun bari kenan to me yasa suka bari ai aida ko an yake su ne ko kuma an musu wani abu wanda yasa suka bari to yanzu ba wannan matakin za a dauka sai ai maganin su shikenan
a wannan gaba Alhaji Abati Bako ana kuma sana kuna ta cewa babu wani yaki da aka kawo karshen sa a bakin gaga a kan tebur ake warware shi wai matakan nan da gwamnatin Najeriya take dauka misali na madafin iko ta fuskar murkushe sha'anin tarzoma da tsanta da kai bayar mukamin da ta'addanci misali waɗannan su ne ya kamata ke bi a matsayinta na sabuwar gwamnati ko kuma a dole dai sai ta cakuɗa da wancan magana da ake cewa a bata fuskar ko kuma amfani da hanyoyi ko dabaru na diplomasiya
to alhaƙiƙa abubuwa irin wa'annan sun sha faruwa a ƙasashe na duniya daban-daban kuma gaskiya magana tsaro magana cewa take ta shafi kusan kowace ƙasa kusan kowane bangare na duniya hatta ƙasashen da suke wato takama da cewa suna da ci gaba su ma duk abubuwan da suka shafi tsaro ya dame su to amma matsalolin shine kamar yadda ka faɗa ba yadda za a yi wato cewa a ringa amfani da ƙarfi ko da wasu abubuwan da gwamnati take tunani ya zama to shine mafita saboda akwai ƙasashe da yawa da suke kokarin yin haka kuma abin ya cin mutura to amma matsaloli na tsaro sun da Delta da shirin su kamata yi a ce wato an ba hanyoyi na islahi inda za a sami wato daidaito a wato abin da ya shafi harkokin tsaro akwai wato abin da muke cewa political negotiation and mediation ma'ana yadda za a fita hanyoyi na diplomasiya na siyasa da diplomasiya a warware abubuwa amma wannan ba zai wato samu ba sai an bi tushen abubuwa an ga menene sabbaba wayannan abubuwa misali alal taqdir akwai abin da political strategy muke cewa serialized strategy plan based calendar time frame wannan gwamnatin da tazo shekara hudu za ta yi ko kuma za ta yi watanni 48 ko kuma za ta yi sati 208 ko shekara ko kuma kwana 1460 to sai ta zauna sai ta tsara-tsaranta akan waɗannan kwanaki ko watanni ko shekaru guda hudu sai ta serializing din su ma'ana ta bi su ɗaya bayan ɗaya daki-daki tsaro ga matsalolinmu ga mafita tattalin arziki ga matsalolinmu ga mafita to saboda haka ni a tunanina a nan shawarar da zan baiwa wato ita sabo gwamnati ta mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akwai abubuwa guda tara na farko shine ya zama wajibi a bi hanyoyin da za a bunƙasa tattalin arzikin Najeriya tattalin arziki shine umda a tafi da gwamnati kamar yadda na faɗa a baya idan babu tattalin arziki a gwamnati babu tattalin arziki a tsakanin al'umma to alhaƙiƙa batun a zauna lafiya musamman matasa wannan abu bai taso ba abu na biyu shine wato ya zama wajibi dukkanin wasu manufofi da tsare-tsare da za a yi na gwamnati a yi su tsakani da Allah bil haƙƙi don al'umma don wannan shine kyautu zaton da ake yi mai girma Muhammadu Buhari na cewar al'umma ƙasar nan suka ɗauki amana suka bashi don a kawo canje-canje musamman a dangane tafi da mulkin al'umma
haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa Yau dattawan da za su sake yi wa ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne Professor Thomas Adeyanju da ke zama a garin Kaduna, da shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. Ga Professor Thomas Adeyanju.
Assalamu alaikum jama'a. Ya kamata kila mu gargadi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su. Na farko dai manyanmu da suka samu suka ci wannan zaɓe za su dai tuna cewa Allah ne fa ya zaɓe su domin su taimaki jama'a. Su lura fa cewa wannan zaɓe da aka yi musu an danƙa musu ne domin su kokarta su gyara mana wannan babban ƙasa. Kada a ɗauka cewa an sami kamun mulki za a yi yadda aka so. A'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa, kuma za a samu halin biyan bukatan mutane. A lura da abubuwan da suka kamata a yi. A lura da mutane, a ji tsoron Allah, a tausaya wa mutane, a zaɓi mutane ministoci waɗanda za su taimaka, waɗanda za su dukufa tukuru su yi aiki domin cin gaban wannan ƙasa tamu. Muna son a sami ministoci da waɗanda dai kowane mukami ya kasa mutum ya lura cewa an danƙa mishi amana ne domin ya biya buƙatar jama'a gaba ɗaya. Kuma fa akwai wani lokacin da kowannen mu zai bada wato lissafin abubuwan da ya yi. Ga mu kuma masu goyon bayansu, ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai, mun taimaka wa waɗanda muka zaɓa, mun goyi bayansu, mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya, musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba. Ina fata Allah zai karbi addu'ar mu ta huta lafiya.
Shi ma Sheikh Ibrahim Duguri ya ce komai aka yi cikin haƙuri da hikima da natsuwa ya fi na gaggawa fa'ida.
Da farko dai bayan godiya Allah maɗaukaki sarki da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina mai farin ciki da yi wa ƴan uwa musamman al'ummar musulmi a Najeriya da Afirka da ma duniya gaba ɗaya barka da sallah na wato azumi da aka yi na salatul fitr. Kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa darussa da aka koya a cikin wata Ramadana ya zamo muna sanya su a cikin ayyukanmu har zuwa kuma shekara mai zuwa, wato ma'ana daga wannan Ramadana ta wuce zuwa Ramadana mai zuwa nan gaba in Allah ya yarda. Sannan baya ga haka, daga cikin abubuwan da mafiya yawan maluma na tafsirai suka karantar a gurare daban musamman a cikin wannan wata na azumi da ya gabata, to na farko an karantar da bayin Allah su nemi kusanta zuwa ga mahaliccinsu Ubangijinsu Allah. Sannan na biyu, wato su kyautatawa abokan zamansu, ma'ana makwabtansu da ƴan uwansu da iyalansu da kuma al'umma. Sannan kuma an jawo hankula ga shuwagabanni su zamo masu tausayi na ƙasa, kuma su na ƙasa su zamo masu biyayya da da'a da kuma yin addu'o'i na fatan alkhairi ga shuwagabanninsu. To waɗannan suna daga cikin darussa kaɗan da aka koya, wanda kuma har yanzu ya haɗa da wato kyauta da kuma tausayi, wanda abin da ya shafi zakatul fitr ko kuma zakar kono da dai makamantansu duk suna daga cikin abubuwan da aka koya a cikin wannan wata na azumi da ya wuce. Sannan an koyi haƙuri da kuma ƙarin jajircewa da zamantakewa zama tare kamar yadda aka samu. Ina nufin mabambanta cikin addini, mabambanta cikin yarurruka da kuma al'adu da ɗabi'u daban-daban, da kuma cuɗanya tsakanin masu shi da marasa shi, ta yadda za ka iske a fagage daban-daban masu hali ko masu mulki suna kusantar ainihin wato talakawansu da kuma abokan zamansu waɗanda matakinsu na rayuwa ya ɗara nasu. Ana zaunawa a ci abinci tare, a yi salloli tare, kuma a zamo ana mu'amala tare har zuwa lokacin da aka yi sallah. To wannan ya kamata a ci gaba da yi ya ɗore ba tare da an samu katsewa a wannan ba, domin wannan shi zai ƙara kyakkyawar alaƙa da dangantaka da kuma soyayya tsakanin ƴan uwa baki ɗaya. Sannan baya ga haka, daga cikin abubuwan da ya kamata mu guda a rayuwarmu shi ne abin da zai zubar mana da mutuncinmu, da kuma tayar mana da hankalinmu, wato abin da zai kawo rashin zaman lafiya a tsakaninmu. Idan ba mu mance ba, musamman 'yan Najeriya an sha fama da gwagwarmaya da abubuwa da suke faruwa, waɗanda insha Allah saura kiris mu ji kyakkyawan labari da cewa albumin ya zo ƙarshe. To har yanzu kafin faruwar haka, tun ba yau ba an sha fama misali na rashin fahimta tsakanin manoma da makiyaya, wanda yanzu damuna muke ciki. Lokacin noma ne kuma lokaci ne na kiwo, musamman kuma ga 'yan uwa makiyaya waɗanda suke ƙaura daga wato inda suka shekara zuwa inda za su zo su ci damuna da kuma inda za su koma mashekari. Akwai laɓuɓɓuka na shanu, akan samu wasu sun yi noma akan wannan laɓin, kuma akan samu bisa kuskure ko kuma gazawa ta ɗan adam, su makiyaya sukan bar dabbobinsu wani lokaci har su kai ga sun auka ma amfanin gonan da wasu manoma suka noma. To ina kira gare mu gaba ɗaya cewa wannan in ya faru, to kada mu ɗau doka a hannunmu, mu zauna mu sasanta mu fahimci juna, kada ta kai mu ga wato rasa dukiya da kuma rayuka da kuma lafiyarmu. Tunda zaman nan ana tare ne ba a san lokacin da za a rabu ba, kamar yadda tun fil azal ake tare. Don haka a kiyaye kuma a zama masu mutunta juna, ba Fulatani ko kuma makiyayi ya mutunta manomi, manomi ya mutunta makiyayi, domin kowa yana cin moriyar dan uwansa a kowane bigire.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaishe ka Ibrahim, sai mun ganka mako mai zuwa idan Allah ya kai. Mun zuga sabu ya dawo da labarin mu a takaice.
Ƙungiyar Taliban ta fidda wani sako daga sabon shugaban ƙungiyar Mullah Akhtar Mansur, nufin tabbatarwa shugabannin ƙungiyar dattijai, malamai da kuma almajirai cewa jihadin da ƙungiyar ta sa a gaba zai dore har sai an shimfiɗa tsarin Islama a ƙasar Afghanistan. Mullah Mansur ya ce dukkan shawarwari za su dogara ne kan dokokin shari'a, walau yaƙi ne ko kuma shawarwari na sulhu. Daga nan shawarcin ƙungiyar su yi watsi da jita-jitar da ake yayatawa dangane da shirye-shiryen ƙungiyar. Sabon shugaban ya ce shugabannin ƙungiyar za su yi bakin ƙoƙarinsu na tabbatar da haɗin kai ta ko halin ƙaƙa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Alƙahira domin gudanar da shawarwari kan tsaro da ta'addanci a yankin gabas ta tsakiya, ciki har da barazanar da ƙungiyar ISIS take yi a can. A daren yau Asabar ne Kerry ya isa babban birnin Masar ɗin a zangon farko da zai yada a ziyarar da za ta kai shi ƙasashe biyar a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya. Wakilin muryar Amurka da ke tafiya cikin ayarin sakataren ya ce babban jami'in diflomasiyar Amurka ba shi da wani aiki a daren yau ɗin nan, amma ana sa ran zai gana da takwaran aikinsa na Masar Sami Shukri gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. Batun tsaro shi ne jigwa duk ziyarar da Kerry zai yi.
To ina ji ya kace abin za mu ɗauka kenan a labari a takaice. Jama'a nan za mu ɗiga aya a shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan rana ta Asabar. Sai gobe da safe idan Allah ya kai mu, lokacin da muke fatar sake bullo muku da misalin ƙarfe 6 na safe da shirinmu na farko kenan. Kana mu sake dawa da shiri na biyu da misalin ƙarfe 8 na safe ta gobe, kuma shirye-shiryen namu na gobe da ƙarfe 6 za su haɗa da shirin Salihu Garba na darashin tayi akan ba'arha. Yanzu kan a madadin duka ma'anan sashen sanin murar Amurka, inda muke misalin ƙarfe 5 na la'asari a nan Washington DC, musamman shi sahabin da kuma Yemi da ya ba da umarni da injiniyoyinmu. Aliyu Mustafa Sakwato ne ke fatan mun bar kula mai lafiya. Allah ya ba mu duka alheri. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.